إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلا تشينا الإمام البخاري دكيرا رجزاكي وانا يمتشينا لاربا يو ترى قوتا سفر هجر رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ايدا قليه قد تلاتين دا تقوس wanda kuma yake daidai da 9 ga watan 11 miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib min Al-Kalim At-Tayyib wallafar Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim Al-Jawziyya wanda ya rasu hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara 751 rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasinmu na 39, kuma malam bai gushe ba cikin yi mana bayanin fa'idojin da suke cikin zikirin Annabi, zikirin Allah subhanahu wataala, ambaton Allah da tuna shi da sa shi a zuciya, da ainihin tuna girmansa da tuna hukuncensa da aiki da su. Da wannan ita ce fa'ida ta 34 wacce ya kawo mana abin da ya shafi wato cewa wanda yake ambaton Allah subhanahu wataala, to Allah subhanahu wataala ba zai manta da shi ba, ma'ana ba zai yi watsi da shi ba, musamman ma a lokacin da yake buƙatar agaji da tallafi daga Allah subhanahu wataala. Sabanin wanda zai yayi watsi da ambaton Allah subhanahu wataala, to wannan shi ma Ubangiji subhanahu wataala zai saka masa gurgurdan irin yadda yayi, shi ma Ubangiji subhanahu wataala zai yi watsi da sha'aninsa. Wanda kuwa Allah subhanahu wataala ya watsi da sha'aninsa, babu shakka wannan yana cikin babbar musiba, yana cikin musiba wacce take da girma, domin zai kasance ya manta dukkan wani abin da yake maslaharsa. Tunda har ya manta da Allah, to dukkan wani abin da maslaharsa ce ci gaba ne gare shi a rayuwarsa, to zai manta da shi, zai kasance rayuwarsa tana tafiya a baibai, zai zama yana tafiya shi karan kansa a kife, faman yamshi mukibban ala wajhihi, to zai zama wanda yake tafiya mukibban ala wajhihi, zai zama duk abin da zai amfanar da shi bai san shi ba, duk kuma abin da zai cutar da shi yake yi, saboda sakamako na abin da yake na kaucewa ko mantawa da Allah subhanahu wataala. To shine malam yake cewa walau lam yakun fi fawaidiz zikri wa idamatihi illa hadhihi alfa'idatu wahdaha, da a ce babu wata fa'ida dake cikin ambaton Allah da kuma dawoma akan ambaton Allah sai wannan fa'idar ita kadai, la kafa biha, to da wannan kadai ta isa. Faman nasiya Allah ta'ala ansahu nafsuhu fid dunya, wanda duk ya manta da Allah subhanahu wataala, Allah zai mantar da shi kansa a nan duniya. Wa nasiyahu fil azabi yawmal qiyama, arana gobe kiyama kuma Allah ya manta da shi a cikin wutar jahannama, wato ya watsar da shi, ya rabu da shi, ba zai samu ceton masu ceto ba. Allah subhanahu wataala ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, ce wanda duk ya bijirewa ambatona, to lalle yana tare da wata rayuwa ta kunci, kuma za mu tashe shi ranar gobe kiyama makahu. Kala ya ce rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Ubangiji na, saboda me ka tashe ni makahu alhalin ina gani, na kasance ina gani. Kala Allah ce kazalika, ai kamar haka ne, atatka ayatuna, ayoyin mu suka zo maka, fanasitaha, sai ka manta da su, wa kazalika yawma tunsa, kai ma a yau haka za a manta da kai, ai tunsa fil azabi, haka za a manta da kai a cikin azaba, kama nasita ayatina, kama yanda ka manta ayoyinmu a duniya. Falam tadhkurha, baka tuna da ayoyinmu ba, walam ta'mal bima fiha, baka yi aiki da abin da ke cikin su ba. Mala yace wa i'raduhu an dhikrihi, da Allah yace wa man a'rada an dhikri, wanda duk ya bijirewa ambatona, yace to bijirewa ambatan Allah ya tanawalu i'radahu an adh-dhikr alladhi anzalahu ya kunshi bijirewa ambatan Allah subhanahu wataala wanda ya saukar wa huwa kitabuhu wanda shine littafin sa wa huwa al-murad wanda kuma shi ake nufi anan wato wannan idafa ce zuwa ga al-asma'ul mahdha kamar yadda zai ambata wa huwa al-murad shi ake nufi am bijirewa ambatan Allah ana nufin bijirewa littafin Allah ويتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه هكذا يقنشي وتو يقنشي بجري وسقى يأنبت يتنأ بنججنسا تانير للتافن الله وأسمائه دسونا ين الله وصفاته دسفوفنسا وأوامره دأمرننسا وآلائه دنئمومنسا ونئمه دنئمومنسا فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب الله an kitabi rabbihi ta'ala dukkan waɗannan suna wato suna biyo bayan bijirewa sani daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala fa inna dhikra fil ayati ce dhikr da aka ambata a ayan nan wa man a'rada an dhikri to wannan dhikri da aka ambata a ayan nan imma masdarun mudafun ila ma'mulihi alladhi huwa almadhkur ko dai ya kasance masdar ne da aka jingina shi zuwa ga ma'mulin sa wato zuwa ga maf'ulinsa wanda shine abin ambato din zamana wa man a'rada an dhikri ay wa man a'rada an yadhkurani shine wanda ya fada yace wa yatanawalu i'radahu an yadhkura rabbahu bi kitabihi wannan shine kamar an jingina wato amil ne zuwa ga ma'mul dinsa kamar Allah yace wa man a'rada an yadhkurani shine idafasa ila ma'mulihi alladhi huwa almadhkur wanda shine abinda za ambata din wanda ya bijirewa ambatona yace wa imma ismun mudafun ila alfa'ili ko kuma ya zama suna ne wanda aka jingina shi zuwa ga fa'ili sai ya zama ma'anar sa wa man arada an dhikri ay an adh-dhikri alladhi anzaltuhu an adh-dhikri alladhi anzaltuhu dhikri din shine an yi idafar sa zuwa ga wanda ya saukar da shi dhikrin kamar ka ce qiyami damirin wannan ya'ul mutakallim din shi ne mai tsayuwar wato tsayuwa ta ko ka ce qira'ati menene fa'ilin qira'a din shi ne wannan damir din sauraka an yi idafar wannan masdar din ne zuwa ga fa'il din sa ko kuma ya zama mudafun idafata al-asma'il mahdha al-asma'il mahdha sunna al-jawamit suna wanda yake jamidi shine kamar wa man a'rada an dhikri ay an kitabi dhikri din ne zama yana nufin littafin Allah subhanahu wataala to wannan shine abinda Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa shi yafi kyau wato shine al-ahsan cikin abinda aka ambata na fassara dhikr anan ace wa man a'rada an dhikri ay man a'rada an kitabi alladhi huwa dhikr domin al-Qur'ani Allah subhanahu wataala a gurare daban-daban ya ambace shi da suna adh-dhikr wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu dhalika natluhu alayka min al-ayati wadh-dhikr al-hakim wama huwa illa dhikrun lil-alamin innal ladhina kafaru bidh-dhikri lamma ja'ahum wa innahu likitabun aziz innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra وخشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب kaga duk adh-dhikr anan ana nufin alqur'ani sauraka kaga ashi wa man a'rada an dhikri yana nufin wanda ya bijirewa alqur'ani na fassarar ta cewa ana nufin wanda ya bijirewa ambatona shine mallan yace wannan natija ce wato sakamako ne na bijirewa alqur'ani sakamako ne na bijirewa alqur'ani shine wanda yake al-muqtada ko al-lazim na bijirewa alqur'ani wanda duk zai bijirewa alqur'ani da abinda alqur'ani yazo da shi babu shakka zai bijirewa ambatan Allah zai bijirewa tuna Allah da sunayensa da sifofinsa da umarninsa zai bijirewa tuna ni'imar Allah subhanahu wataala don waɗannan sakamako ne na wanda ya bijirewa Allah subhanahu wataala wannan tafsiri na biyu shine wanda tafsiri na farko wanda ya ambata shine wanda Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala shima ya karrara a wasu gurare daban-daban to malai yake cewa أي من أعرض عن كتابي ونشين إضافة الأسماء المحضة نظامة الأسماء المحضة شين كدوك ذكري أنا أني إضافة سني زواجا زواجا شي أبنا أني إضافة أبنا ذكري إن أنا نفهم القرآن شين الاسم المحض أي من أعرض عن كتابي ولم يتلوه وندري بجري ولتافينا شين القرآن بكران تاشبا ولم يتدبره بيتن تنتني أتشكين آيو ينسبا ولم يعمل به بأيكي دشيبا ولم يفهمه بفهم تشيبا فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه تونا رأي وسع بذات بكسن شو أبو فاتي ميقنشي أكاليشي منكدة معذبا فيها لا تزمم تكي تكيدا دا تاكروا دا مسألولي take munakkada wa take cike da nakat shine matsalolin rayuwa sannan kuma yana mai azabtuwa a cikin ta shine ma'anar wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan zanka wanda duk ya bijirewa alqur'ani ta hanyar wato ya bijirewa karanta alqur'ani da fahimtar alqur'ani da aiki da abin da yake cikin alqur'ani to wannan rayuwarsa za ta zama rayuwa ce mai kunci rayuwa ce da takuruwa da matsaloli a cikin ta duk yadda zai rika ganin kamar yana cikin wata ni'ima to kamar wanda ya sha giya ne wanda ya sha giya yana cikin matsala amma gani yake kamar yafi kowa jin dadi to har gara waccan giyar ma da ita wannan giyar duniya da take da wasu suka kwankwada giyar shugabanci giyar dukiya giyar abin nan a jama'a wanda wannan suke sa idan su baya ganin matsalolin da suke ciki to giyar wancan da zai kwankwada tafi sauki dan saboda shi zai wurtsake dan kan lokaci zai murmure ya dawo cikin hayyacinsa don haka ya ganshi a kwata a kwance ko ya ganshi yana cin ba haya ko wani abu sai fa ya shi cikin matsala yake amma shi wannan giyar sa ba wacce za ta sike shi bane in ba Allah ya abin nan din shi da rahamarsa ba saboda haka zai rika ganin kamar ba cikin matsala amma kuma cikin matsala yake ta ko'ina saboda haka yana cikin matsala a duniya yana cikin matsala a lahira shine anan malam yake so ya fassara mana ma'anar dank da Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan danka ad-danku aluga yana nufin ad-diqu wash-shiddatu wal-bala yana nufin kunci da tsanani da bala'i ce fa inna lahu ma'ishatan danka yana da rayuwa ta kunci ta tsanani ta bala'i malai ce wa wasful ma'ishati nafsiha bid-danki mubalagatan dan akai mubalagatan dan akai matuka wajen an nuna maka matsalar da yake ciki sai ya kasance ita kanta rayuwar aka ce ita ce matsalar gaba ɗayan ta ba wai matsala a rayuwarsa ba a yana cikin matsalar ne gaba ɗaya fa inna lahu ma'ishatan danka rayuwar da yake rayuwa a cikin ta rayuwa ce wacce take matsala rayuwa ce ta bala'i rayuwa ce ta tsanani wa fussirat hadhihi al-ma'ishatu bi'adhab al-barzakh an fassara wannan rayuwar a cikin littafin tafsiri rawaito daga wasu magabata sun fassara wannan ayar fa inna lahu ma'ishatan danka cewa ana nufin azabar kabari yana da rayuwa ta kunci shine kuncin kabari da azabar kabari suka ambaci wannan aya a cikin ayoyin da suka yi magana ko ayoyin da suka yi ishara zuwa ga tabbatar azabar kabari kamar ayar annaru yu'raduna 'alaiha wuduwan wa 'ashiya to ita ma wannan ayar sun ambace ta a wannan mahallin cewa tana nuna cewa akwai azabar kabari to shine malamin sai ya ce was-sahihu annaha tatanawalu ma'ishatahu fid dunya wa azabahu fil barzakh yace a sahihiyar magana cewa ita wannan ayar ba ta takaita akan azabar kabari bane kawai kuncin da bala'in da tsananin ba sai an mutu ba tun a ran duniya ma za a fara shigar sa waɗanda suka yi wancan fassara sun faɗi wani bangare ne na ma'anar ayar ba duka ba ayar ta kunshi wannan abin da suka ambata din sannan kuma ta kunshi ƙari da wannan azabar duniya ta kunshi azabar duniya da matsalolin duniya ta kuma kunshi matsala ta kabari sannan kuma Ubangiji Subhanahu wataala ya kara da bayanin matsala ta lahira wanda ayat ta yi bayanin ta baro to shine yace was-sahihu annaha tatanawalu ma'ishatahu fid dunya wa azabahu fil barzakh ta kunshi duka ma'anonin guda biyu saboda haka zai samu matsala a duniya sakamakon kaucewa tsarin Allah da yayi sakamakon kaucewa koyarwar ubangijinsa mahaliccinsa da yayi ya zaba wa kansa shi yadda zai yi rayuwa ko ko ya zama yana bin wasu yana kwaikwayon irin rayuwarsu yace fa innahu yakunu fi dankin fi daraini zai zama a cikin tsanani da bala'i da wahala a duka gidajen guda biyu wa huwa shiddatun wa jahdun wa dhiq ce tsanani ne da wahala da kuma kunci wa fil akhirati yunsa fil adabi a lahira za a manta shi a cikin azaba saboda haka a duniya yana cikin damuwa duk da irin abinda watakila Allah subhanahu wataala zai bashi na wadatar duniya zai bashi dukiya watakila ya bashi yaya watakila ya bashi mulki to amma zuciyarsa tana cikin azabtuwa ba zai taba samun nutsuwa wacce mumin yake samu a zuciyarsa ba ba zai taba samun kwanciyar hankali rahatul bal wacce mumin yake samu a cikin zuciyarsa ba ba zai taba samun wannan ba koda kuwa a zahiri zaka ganshi kamar face to amma a zuciyarsa yana azabtuwa wanda kowa ya san rayuwar waɗanda suka kaucewa hanyar Allah suka gangare wannan ita ce rayuwarsu rayuwa ce da babu nutsuwa a ciki babu kwanciyar hankali ma'anina Allah subhanahu wataala ya zare wannan saboda ka cikin azabtuwa suke koda kuwa zaka ga sun fi kowa samun arziki na duniya don wannan ba shine sa'ada ba Allah ya baka dukiya kadai in har Allah subhanahu wataala ya kwaci kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya a tare da kai to duk irin abin da zaka samu na duniya ba zaka ji dadin sa ba to su suna cikin irin wannan kuncin na zuciya suna cikin wannan kuncin na damuwa wanda duk zai zauna da waɗanda suke musamman kafirai na duniya musamman mutanen yamma waɗanda suka dade da watsar da addinin har ma gurbataccen addinin gaba ɗaya sun watsar da shi kansa su za su gaya maka hakikanin irin wannan abin da suke ji a ransu zaka ga watakila kai ka zo watakila maganin su cirani su dan taimaka maka amma su azabtuwar da suke ciki ta fitaka tafitaka a zahiri shi yasa zaka ga suicide yafi yawa a cikin su yanzu nan sai kaga mutun ya kashe kansa ka duba kuma rayuwarsa profile na rayuwarsa ba zaka ga a zahiri yana cikin wata matsala ba ubansa mai kudi ne dangin sa masu kudi ne takila ma masu mulki ne amma kuma gashi yana an tsince shi ya kashe kansa ko ya kashe kansa ya kashe matarsa ya kashe yayansa shi kadai saboda wannan rayuwar ta dank da yake ciki to sai ka gane cewa ashe wannan madda din da ake abin nan ake rayuwa da ita ba ita ce sa'ada ba Allah ya baka kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya ya baka zinan nafs wadatar zuci to ka gama samun komai shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-ghina bi kathrati al-'aqd walakin al-ghina ghina an-nafs ba yawan kadarori sune wadata ba ce ya mallaki gidan daji a Abuja ba a san ko nawa bane ya mallaki gidan daji a London yayi ba wannan shine wadata ba wadata ita ce wadatar zuci sai ka ga watakila kai da baka mallaki watakila gida ba a ko ina in banda wanda kake ciki to kafi shi nutsuwa kafi shi kwanciyar hankali kafi shi yin bacci sanda kake so yafi ka wahala kafi shi cin abinci mai dadi saboda yana rayuwar da abinci ma baya jin dadin sa baya samun isasshen bacci kullun cikin yawace yake yau yana tunanin hannun jarin sa da ya sai a ƙasa kaza a Belgium kada a samu matsala kasuwar hannun jari ta kare ya zai asara na miliyoyi yau yana tunanin wannan gobe yana tunanin wancan saboda haka baya iya zaunawa shi kadai ya bacci sai ya hada da ya hambadi kwayoyi ko likitansa ya shigo ya masa allura sai kaga kamar mahaukaci sai ya masa allura sannan kuma idansa zai rinshe dan abin nan to ba a tunanin tashi kiyamul layl ko sallah ko wani abu wannan kiyamul layl zai fa to haka rayuwa za ta kasance to kaga wannan rayuwa ce ta bank rayuwa ce ta kunci wani can a gefe yana kamar yana cikin jin dadi amma al hakika wani wanda yake bai samu sharin abin da ya samu ba ya fi shi kwanciyar hankali da jin daɗi. To shine malam yace wa hadha aqsu ahli sa'adati wal falah, wannan abin da za su tsinci kansu a ciki akasin abin da masu samu masu rabauta masu arziki da rabauta suke samu. Fa inna hayatuhum fid dunya atyabul hayat, rayuwar waɗannan a duniya tafi kowace daɗi. Walahum fil barzakh wal akhirati afdalus thawab, a barzakh kwanciyar su ta kabari kuma da kuma ranar lahira suna da sakamako mafi falala, mafi daukaka, mafi tsada. Allah subhanahu wataala yace man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, wanda duk ya aikata aiki mai kyau, yayi aiki na kwarai, min dhakarin aw untha, namiji ne ko mace, wa huwa mu'min, alhali yana mu'mini, wanda shine daman sharadin ta iyuwa yayi wani aiki a zahirinsa mai kyau ne, ya taimakawa mabukata, taimakawa gajiyayyu na kasassu, yayi samu yunwa a wata kasa ya yabi dukiyarsa ya je ya kashe a can, amma ba imani, ba wai yana yi da niyyar Allah subhanahu wataala a ranar gobe kiyama ya bashi lada ba, a yana yi dan a buga sunansa a jaridu a ce gashi ya taimaka, a dauko hotunansa a yi ta yadawa a ce cikin waɗanda suka bada taimako akwai wani, wataƙila ma kafin ya bada taimako sai an tara yan jarida tukunna, kafin ya zo gurin sai ya buga waya ko an bugo masa cewa to fa duk sun halarta, sannan shi kuma zai zo, sannan a gama a yi hira da shi ya faɗi irin taimakon da ya yi, sannan a baza a faɗa. To shi wannan shi ne ribarsa, shi ne abin da yake so ya samu. To iya wannan da ya samu shi ne sakamakonsa, saboda haka baya bin Allah bashin komai, ba abin da Allah subhanahu wataala zai bashi a ranar gobe kiyama, yayi wannan ne kawai dan a ce ya iya, kamar wanda zai fita yaƙi dan a ce masa jarumi, ko ba da kuɗi dan a ce masa mai kyauta ne, mai taimako ne, wannan shine dalilin bayarwa. To wannan a ranar gobe kiyama su ne farkon wanda za a rura wutar jahannama da su, kamar yadda ya zo cikin hadisi Abu Huraira cikin Sahih Muslim, cewa su ne awwal man tusa'aru bihimun nar bihim jahannama yawmal kiyama, su ne farkon wanda za su zama makamashin wuta a ranar gobe kiyama. Allah ka kiyashe mu. Shi yasa Allah ya ce wa huwa mu'min, yana mu'mini. Wannan sharadin dole ne in har mutum yana son ya samu lada na ayyukan da zai yi na kwarai, to zama akwai shi a tare da shi, shine imani da Allah. Yayi haka ne saboda ya bi umarnin Allah subhanahu wataala, kuma yana son ya samu sakamakonsa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban, kace imanan wa ihtisaban, saboda me? Saboda ya san akwai wanda za su rika kiyamar ramadan din ba imanan wa ihtisaban ba, ba dan imani da cewa Allah ne ya shar'anta musu wannan abu ba za su yi su koyi da sunnar Annabi ba, ba kuma wani lada suke so samu ba, a'a jikinsu ne yayi nauyi, to in suka je asham aka yi tarawihi da su za su ji dan ji daɗi, sai ka je na ga ai in ka dan samu tarawihi dan sai ka dan jikinka duk ya saki sai ka ji daɗin bacci, to kaga irin wannan babu imani ba hisaba, ko ko a al'ada ce kawai ta gudana, ana yi a yankin da yake ko al'ummar da yake, to shi ma bara a rika ganin sa yana zuwa, shikenan kawai kakka ƙara kakka rage. Ya san hadisan Annabi akai bai sani ba lada, a shi dai kawai al'adance yana zuwa, shikenan yana zuwa. To kaga wannan babu imanin babu ihtisaban. To Allah ce wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, Allah ce to tabbaci hakika za mu raya shi rayuwa mai daɗi. Kaga wannan alkawari ne ko kuma sharadi ne Ubangiji subhanahu wataala ya sanya da sakamakonsa. Man amila salihan min dhakarin aw unsa, wannan shine sharadin, sakamakon wannan sharadin, jaza'u sharadin shine falanuhyiyannahu, aka hada shi da lam ta tawkid wacce take tace suke kira al-lamul muwatti'ati lil-qasam, wallahi tabbas, sannan ga nunu tawkid nuhyiyannahu, za lalle tabbas wallahi za mu raya shi rayuwa wacce take mai kyau mai daɗi. Malai yace fa hadha fi dunya, to wannan a duniya ake magana, wanda duk zai kyautata aikinsa to Allah zai masa rayuwa, zai raya shi a duniya rayuwa mai daɗi. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kuma lalle tabbas haƙiƙa za mu saka musu da ladansu da mafi kyan abinda suka kasance suna aikatawa. Fa hadha fil barzakh wal akhirah, to wannan shi kuma sakamako ne na zaman su a kabari da kuma zaman gidan lahira. Saboda haka kaga ashe Ubangiji subhanahu wataala ya alkawari da cewa duk wanda zai kyautata aikin sa a nan duniya to zai ga zai yi rayuwa mai dadi, sannan kuma in ya je lahira ko bayan mutuwar sa tun a cikin kabarin sa zai ga sakamakon abin da ya kyautata din nan zai ganshi a kabarin sa. Allah zai yalwata masa kabarin sa, ya haskaka masa kabarin sa, sannan ya ni'imta masa shi. Allah ya nuna masa masaukin sa na gidan aljanna. Wa qala ta'ala, hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu, kuma waɗanda suka yi hijira dan Allah bayan an zalince su, lanubawwi annahum fid dunya hasana, lalle zamu basu, zamu saka musu, zamu saukar da su, wato zamu basu sakamako mai kyau a nan duniya. Wala ajrul akhirati akbaru, kuma lalle ladan lahira yafi girma, law kanu ya'lamuna, ina ma sun san da haka. Kaga anan shi ma Allah subhanahu wataala ya fito karara ya bayyana cewa sakamako ne biyu zai ba su, rayuwa ce mai dadi a nan duniya da kuma ranar lahira. Ce lanu bawwi annahum fid dunya hasana, za mu ba su kyakkyawan sakamako a duniya, sannan sakamakon da za su iske a lahira shi kuma wannan ya mafi girma, domin duk wani wanda zai samu sakamako na aljanna ba ma aljanna ba zai samu ganin fuskar Ubangijinsa, zai samu yarda ta Ubangijinsa. Ubangijin Allah subhanahu wataala ya ce kuje na yarda da ku, ba zan kara fushi da ku har abada. To wannan babu shakka yafi dukkan wani abin nan lagwada da zai samu a nan duniya, ko bai zai samu a nan duniya bai taka kara kariya ba, ba ma a ambatansa idan ya samu na aljanna. Shi yasa wanda yafi kowa shan wahala a duniya, yayin da za a tsoho masa, za a yi masa tsobi da aljanna, zai ce bai taba shan wahala ba tun da yake a rayuwarsa. Wato wannan tsoman guda ɗaya ya sa shi ya manta komai da ya taba biyowa cikin sa na wahala na gwagwarmaya a duniya, tare da cewa a duniya yafi kowa shan wahala. Wa qala ta'ala, hakanan Allah ya ce wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilay yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah ya ce wa astaghfiru rabbakum, kuma ku nemi gafarar Ubangijinku, thumma tubu ilayhi, sannan ku tuba zuwa gare shi, yumatti'ukum mata'an hasanan, zai jiyar da ku dadi mai kyau, ila ajalin musamma, har zuwa ga wani ajali abin ambato, wato har zuwa lokacin mutuwarku. Mala ce fa hadha fi dunya, kaga wani a duniya kenan, mutumin da zai koma ga Ubangiji subhanahu wataala da istighfari da tuba, ya nemi Ubangiji subhanahu wataala ya yafe masa abubuwan da yayi wanda ya sani da wanda ba sani ba, ya nemi ya gafarta masa, ya rufa masa asiri a duniya da lahira. To Allah ya ce to wanda zai yi wannan, ya komo gare mu ya tuba, to a nan duniya za mu ji yadda shi dadi. Sai Allah ya sifanta dadin da cewa mata'an hasanan, jin dadi ne mai kyau, ba irin ba mata'ul ghurur ba da Allah yake faɗa, ba mata'ul ghurur ba, jin dadi na rudi ba, irin wanda ya jiyar da kafirai, bal mata'ana haula wa aba'uhum, ba irin wannan jin dadin ba, a mata'an hasanan, jin dadi ne mai kyau wanda babu abin da ya kai kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya, babu abin da ya kai wannan. Mala ce wa yu'ti, Allah ya ce wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla, sannan kuma zai ba wa kowane mai ma'abocin falala falalarsa. Ce fa hadha fil akhirah, wannan a lahira kenan, kowane wanda ya aikin da zai cancanci a bashi ladansa, to Ubangiji subhanahu wataala zai bashi ladansa a lahira. Saboda haka kaga anan ita ma wato ni'imtarwa ce ta gidan duniya da gidan lahira. Hakanan Allah subhanahu wataala ya ce قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم كچه يا كوباينا قل يا عبادي الذين آمنوا كچه يا كوباينا wadanda suka yi imani ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku kiyaye dokokinsa lillazina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wadanda suka kyautata a wannan duniyar to suna da alhasana wato suna da kyakkyawan sakamako tun a duniya wa ardullahi wasi'a kuma kasar Allah tana da yalwa in an hana su bautar Allah anan to tsallaka su koma inda za su bautawa Allah cikin cikin lumana, cikin kwanciyar hankali. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kadai Allah yana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba. To mala yace fa hadhihi arba'atu mawadhi'a zakara Allah ta'ala fiha annahu yujzi almuhsina bi ihsanihi jazaa'ain. Allah mala yace to wadannan sune gurare guda hudu a alqur'ani wadanda Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa zai sakan kawo mutumin da ya kyautata a duniya, zai sakan ka masa bi ihsanihi da a dalilin kyautata wannan tashi, jazaa'ain sakamako biyu, jazaa'an fid dunya wa jazaa'an fil akhirah. Zai masa sakamako a nan duniya, zai kuma yi masa irin sa a lahira. Fal ihsanu lahu jazaa'un mu'ajjal wala budda wal isa'atu laha jazaa'un mu'ajjalun wala budda. Al ihsan kyautatawa, kuma da ya kyautata to yana da wannan ihsani da yayi, kyautawar da yayi yana da sakamako wanda za a gaggauto masa da shi, wala budda ba makawa. Wal isa'atu haka nan wanda ya munana laha jaza'un mu'ajjalun, ita ma wannan munanawar tana da sakamako wanda za a gaggauto da shi, wala budda babu makawa. Saboda haka duk wanda ya kyautata zai samu ladan kyautata wasu tun a duniya, tun kafin ya je lahira. Ubangiji subhanahu wata'ala zai na farko zai bashi nutsuwa, na biyu zai bashi, zai sawa wato wa mutanen kirki sansa a zuciyarsa, da haka za su tai masa addu'a har bayan mutuwarsa. Wannan sakamakon tun a duniya zai same shi, sannan iya je lahira Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa sakayya wacce shi ya san iya adadinta, iya kimanta. To haka nan wanda ya munana shi ma to tun a duniya zai fara gani, tun ba a ji ko ina ba a ran duniya Ubangiji subhanahu wata'ala zai jarrabe shi da abinda ya gada ma jarrabe shi da shi. Sai malam yace walau lam yakun illa ma yujazi bihi almuhsin min shirahi sadrihi wa infisahi qalbihi wa sururihi wa ladhatihi bi muamalati rabbihi azza wa jalla wa ta'atihi wa dhikrihi wa na'imi ruhihi bi mahabbatihi wa dhikrihi wa farahihi bi rabbihi subhanahu wa ta'ala a'zamu mimma yafrahu alqarib min as-sultan al-karim alayhi bi sultanihi. Malam yace walau lam yakun, koda ba abinda zai samu a nan duniya na sakamako, illa ma yujazi bihi almuhsin, sai abinda Allah zai sakan kawa muhsin wanda yake kyautatawa, ya kyautata a nan duniya, abinda zai saka masa da shi, min shirahi sadrihi, na yalwar kirjinsa, kirjinsa ba a takura ba. Allah ya ce alam nashrah laka sadrak faman yurid Allah an yashrah sadrahu bil islam ومن يريد ان يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يسعد في السماء. ولا انشراح الصدر هي الورك الجي ده الله سبحانه وتعالى زي باشي وانفساح قلبه ده بوده وزوجيسا زوجيسا تزنبا تاكله تكي با وسروره ده ده فرين cikin زوجيسا ولذته ده دادن ده زي رك جي بمعامله ربه يعني معامله سده اوبنجينسا يعني ده يتسيا اسلا yana jin dadi yayin da yake karanta alqur'ani yana jin dadi, yayin da yake zaune inda yake karanta alqur'ani yana sauraro yana jin dadi, yayin da yake ambaton sunan Allah yana jin dadi. Ubangiji subhanahu wata'ala ya saka masa da jin wannan ladda din, saboda duk wanda ya kauce wa Allah subhanahu wata'ala ya kauce wa hanyarsa, yana daga cikin bala'in da zai auka masa shine rika jin kuncin zuciya, wato musamman lokacin da yaji ana fadar Allah Allah ko annabi ya ce duk sai ya shiga takurwa, sai ji to wannan alama ce ta cewa yana cikin matsala, yana cikin matsala. Umman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan kanama yas'adu fis sama, Allah zai sanya kirjin nasa ya zama a kuntace, a takure, kamar mutumin da yake hawa sama, wanda yake kara yin sama, kana kara sama oxygen tana raguwa, saboda haka numfashi kuma yana kara wahala har ka kai inda ma ba za ka iya numfashin ba. To wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta bacewarsa saboda yawan kangararsa, to haka zai zama, wato kirjinsa kullun a cikin kunci yake, a cikin damuwa yake. Abinda kai zaka ji kai murmushi, shi in yaji sai kamar zuciyarsa za ta tsaki, ba zai iya zude masa ba, ba zai iya hakuri da shi ba. ballantana kuma a ce ji dadin wata mu'amala da Ubangiji, tunda ba mu'amala da Ubangiji, duk abin da ya shafi Ubangiji subhanahu wataala da ya mutsu gurin zai ji kamar ana zuba masa ruwan zafi. To wanda yake al-muhsin daga cikin sakamakon da Ubangiji zai masa, wanda koda babu komai sai wannan to ya isa, shine ya rika jin lazzatu mu'amalati ma Allah subhanahu wataala. Shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yafi kowa morewa da wannan, yafi kowa morewa wannan. Shi ya sa zai iya wisal, zai iya sabuzar can azumi wanda ni da kai ba za mu iya ba. Sahabbai ma sun so raka shi suka kasa, karshe suka hakura, sun yi ɗaya biyu uku suka ga ba za su iya ba. Yace innama ana abitu yut'imuni rabbi wa yasqi, ni kwana nake Ubangiji na ciyar da ni ya shayar da ni, ba abinci yake ci ba, ba ruwa yake sha ba. A'a, ambatan Allah da tuna Allah a cikin zuciyarsa take mantar da shi ci da sha, har baya kawo shi a ransa. Lazzar da yake ciki ta kusanci da Ubangijinsa, da munajati da Ubangijinsa, ita ke sawa ba baya tuna ci da sha. Kai kanka ka san idan kana cikin farin ciki wani lokaci baka jin yunwa, sai ga an ka abinci kana kai ni ba ma zan iya cin abinci nan, ku dauke shi bana jin yunwa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam mu'amalarsa da Ubangiji takan sa shi wannan, dan haka zai iya a zo shan ruwa shi ya wuce da azumin sa. A kuma yini magarba ta yi ya kuma wucewa, a kuma yini ya kuma wucewa, lokacin da sahabban suka yi ta yunkurin sai sun yi ya hana su, suka ce su yace to mu je kwana ɗaya kwana biyu, a ranar uku duk sun fita daga hayyacinsu. Annabi ce to na gaya muku ni inni lassu ka hayatiku, ni ba irin ku bane, nama abitu yut'imuni rabbi wa yasqi. Malamai suka ce ba wai abincin ake kawo masa ya ci ba, ko a kawo masa ruwan ya sha, idan har abincin ake kawo masa a ɓoye cikin dare ya ci ko ya sha, to ai bai da wani abin da zai nuna musu kai ba, za ka kawo maka a ɓoye ka ci za ka zama daidai da shi. So ba ci da sha irin wanda kake zato ba, a'a, Ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa jin daɗi a cikin zuciyarsa da har yake mantar da shi wani ci da sha, shine abin da ake nufi. Ce wa farahihi bi rabbihi, da yake farin ciki da Ubangijinsa, a'zamu mimma yafrahu alqareeb min as-sultan alkareem, أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه. في يد يد ونبكو سنجي يكي فلن تكي لون من إيكو من كرمتي وان دين ماسا كرمتي دا إيكوان سا وان دد إيكوان سا أبنى تنسى يكراوش يكرماشي بابو شكا زي جنادي أتي غاوان يا كراوكا ينا دمتدي بمسا إيكو شو غباني غمنا نيكو شو غبان كساني ya kirawo ka ya tare jama'a ya karrama ka, za ka yi farin ciki. To wanda zai yi farin ciki da Ubangijinsa zai samu farin ciki, da zai samu fiye da wannan. To kaga wannan babu shakka, ko da babu wani sakamako da zai samu in banda wannan, to da ya ishe shi komai. Wa ma yujazi bihi al-musi'a min dhiqi as-sadri wa qaswati al-qalbi wa tashattutihi wa zulmatihi wa hazazatihi wa ghammihi wa hammihi wa huznihi wa khawfihi, da kuma abin da zai sakan kawo mai munana aikinsa da shi, na kuncin kirji da kekashewar zuciya da warwatsuwar zuciyarsa, wato tunaninsa idan ba a tattara gude ba, yau yana tunanin wannan, gobe yana tunanin wannan, kullun cikin tunanin matsaloli yake. Wa zulmatihi, da duhun da zai shiga zuciyarsa, wato zuciyarsa Allah ya cire hasken da yake cikin ta da zama da duhu. Wa hazazatihi, da bacin ransa, wanda bacin rai da zai masa zai cunkushe ransa. Wa ghammihi wa hammihi, da damuwarsa. Wa huznihi, da bakin cikinsa. Wa khawfihi, da tsoransa, wato ya sa masa tsoro, ya sa masa damuwa da bakin ciki da kuncin zuciya. To ko wannan shi kadai ya isa bawa wato musiba da bala'i a nan duniya. Wa hadha amrun la yakadu man lahu adna hissun wa hayatun yartabu fihi, wannan al'amari ne wanda babu wani wanda yake da adna hissin ko yaya yake ji, yake da ji a jikinsa, wa hayati yake da rayuwa a cikin jikinsa, yartabu fihi, da zai shakkar wannan. Babu shakka wanda duk ya karanta tarihin bayan Allah waɗanda suka sa Allah a zuciya, ya ga yadda suka rayu, zai ga ba wani abu Allah ya ba su na duniya ba, amma kuma sun fi kowa nutsuwa, sun fi kowa kwanciyar hankali, sun yi rayuwar da tafi wani wanda Allah ya ba shi duk abin da ake so a samu na duniya ya samu, amma cikin rayuwarsa a cikin damuwa take, a cikin bacin rai take, a cikin kunci take, a cikin tashin hankali yake, a cikin fargaba da dardar yake, a cikin fargaba da dardar yake. To wannan abu ne wanda duk wani wanda yake da hankali, yake da hissi, yana jin haka, ya san haka. بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات آجلة داموا دبكان تشيكي أبنا داموا دبكان تشيكي دتاشن هنكلي شو ده دقونشي ولا نعقوبه بيني آجلة ده الله يكي يوى متن وان ده يكي يوى ما سو كان غري ما ستون أنا الدنيا ده غاوة ونار الدنيا ويا إتشي وطر ده داسو شغا تون الدنيا wa jahannamu hadiratun, ita ce jahannaman da za a halarto musu da ita tun anan su shige ta. Wal ikbalu ala Allah, amma fuskantar ubangiji subhanahu wa ta'ala, wal inabatu ilayhi, da komawa gare shi, war ridha bihi wa anhu, da yarda da shi, da yarda game da shi, wato yarda bihi, ka yarda da abin da ya baka, ka yarda da abin da ya kasa ya baka na rayuwa, sannan ka yarda da shi a karan kansa. Wa imtila'ul qalbi bi mahabbatihi, kuma zuciyarka ta cika da sansa. Wallahaju bi dhikrihi, da kuma yawan ambatansa a harshe. Wal farahu was sururu bi ma'rifatihi, da farin ciki da sanin da kake yi masa, farin ciki da jin dadin da kake yi, ka san Ubangiji, ka san sunayensa, ka san sifofinsa. Sawabun ajilun, to wannan sakamako ne na gaggawa da Allah yake wa bawansa. Wa jannatun, aljannati, ta gaggawa da Ubangiji yake ba sa bawansa ciki. Wa aishul, rayuwa ce ta gaggawa mai dadi, la nisbata li aishil muluki ilayhi albattata, rayuwa ce da ba za ka taba hada ta da rayuwar sarakuna masu mulki ba. Wanda Allah zai bashi irin wannan a nan duniya, ya sa masa komawa ga Allah, sa masa tsoron Allah, sa masa yarda da Allah, ya sa harshensa kullun ya zama mai ambaton Allah, sa masa jin daɗi yayin da yake cikin karatun Al-Qur'ani, ko yake sauraron karatun Al-Qur'ani, ko yake jin wani ambato na Allah subhanahu wata'ala. To wannan ta aljanna ce da yake ciki, tafi dukkan wani jin daɗi da wani masaraki yake ciki a duniya, ko wani mai mulki yake ciki a duniya. Ba ma za ka hada su ba, yadda Ibn Qayyim yake cewa la nisbata li aishil muluki ilayhi albatta, ba ma za ka hada su ba ko kaɗan. To shi ne yake bada misali, abinda ya gani ya ji da idansa, ce wa sami'tu shaykhul islam ibnu taymiya taqaddasa Allah ruhahu, ce na ji shaykhul islam ibnu taymiya Allah ya kaddasa ruhinsa, ya kulu yana cewa inna fid dunya jannatun, a duniya akwai wata aljanna, man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah, a duniya ko ta aljanna duk wanda bai shige ta ba, to ba zai shiga ta lahira ba. Maganar sa ga duk wanda ya saurari bayanin Ibn Qayyim ta fito fili, wato aljanna duniya shine abin da ya faɗa, ka ji dadin bautar Allah, ka so Allah, ka ji dadin yi masa bin ubarninsa, ka ji dadin ambatansa, ka ji dadin tuba da istighfari yayin da ka saba masa, ka ji daɗin zama da mutanen kirki. Wannan ita ce aljannar duniya. To wanda duk bai sifantu da wannan sifar ba, ya za a yi samu aljannar lahira? Ba zai same ta ba. Wanda duk waɗannan abubuwan ba sa masa daɗi a duniya, to baya cikin aljannar duniya, yana cikin wutar duniya, yana cikin jahannama ta duniya. Wanda duk sunan Allah ba zai daɗa masa ba, ambaton Allah ba zai masa daɗi ba, yana jin takuruwa. Akwai ba wanda kwata-kwata a rayuwarsa ba ya karanta Al-Qur'ani? Ban sani ba ko a sallah, amma dai a ganshi ya dau Al-Qur'ani, sallah ba yawanci bi yake, in mai bi ne, kaga ba zai ma karanta ba, sai dai kawai ya doso su da shi. in kuma yana karantawa to karatu ne na lahin gafil, bai ma halartu ma'anar abin da yake karantawa, kawai bakaken da ya haddace na yaro su yake maimaitawa kawai. In ka rike shi ba zai fassara maka Fatiha ba, ba zai fassara maka alamtara kaifa, ba zai iya ba. Sauraka daga wannan alamtara kaifa zuwa nasi in ya haddace to ba zai iya fassara maka komai daga ciki ba. Sauraka yana yi kamar kai a zo kawai a nakana maka harufan ko kalmomin China, baka san me ake faɗa ba, kawai kai dai kai ta faɗa. Sauraka kai dai baka saka dai kana can amma baka san me kake faɗa ba. To haka yake jin kalmomin Alkur'ani suna gudana a bakinsa bai san me yake faɗa ba. Wannan yaushe zai ji lazzarsu, yaushe zai ji ɗanɗanansu, ya zai ji ɗanɗanan umarni da hani da Allah yake ba, ya zai ji ɗanɗanan ni'ima da Allah yake sifantawa. In zuwa ya shiga sallah liman yana karatu, Allah yake ayi ruku. Saboda abinda duk ake faɗa din nan na ni'imomi, wasu suna zubar da hawaye, wasu suna shauki, shi baya ji. Kai kana jin ka kamar ka zabura, mai karatun yana karatu, Allah ya bashi murya kamar limamu. Saboda haka sai ka ji kamar ai ta yi amma fasa ta tsayawa. To shi duk wannan baya jinsa, saboda baya halarta komai. To shi ne malam Ibn Taymiyyah yake cewa inna fil dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah, wanda duk bai shiga aljanna nan ta duniya ba to ba zai shiga ta lahira ba. Wa qala li marra, yace wata rana ya ce min, ma yasna'u a'da'i bi ana jannati wa bustani fi sadri in ruhtu fa hiya ma'ila tufariquni inna habsi khalwa wa qatli shahada wa ikhraji min baladi siyaha. Yace wata rana ya gaya min, ya faɗa min, yace ma yasna'u a'da'i bi, me makiyana za su iya min? Kun san Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah tun tasowarsa cikin gwagwarmaya yake makiya, saboda ya taso a cikin bi'a wacce ta daɗe da nisa da abin da ya shafi koyarwar Alkur'ani da Sunna. Ya taso a Dimashq cikin ƙasar Syria. A wannan lokacin firƙoƙi ƙungiyoyi na ɓata daban-daban sun yawaita. To a cikin irin wannan bi'ar ya taso. To kuma Allah subhanahu wa ta'ala gaman daga mu da katar ta sa ya bayan karatunsa ya fahimci inda musulunci ya sa gaba. Saboda kai shiga karantarwa, to fa nan ne fa ya shiga karo da waɗanda suke malamai na zamaninsa, waɗanda wasu sun sani amma ba su iya faɗa ba, saboda kar su zama suna karabkiya da jama'a. An taso an daɗe ana abin nan kawai lokaci guda, kawai ka zo ka ce abin nan ba haka ya kamata a yi ba, ko an saba sunna anan ko an yi waye. Wasu kuma wannan ya zama musu hanyar samun abinci da samun ɗaukaka da girma, ba su iya bari ba. Saboda haka tun yana da shekara bai fi shekara 33 ba, 33 34 bayan dawowarsa daga hajjinsa ta farko, shekara hijira tana 693 aka fara kama shi, aka tsare shi ɗan kwanaki kaɗan aka sake shi. Bayan tun daga kuma wannan lokacin to kuma sauran gabaɗaya rayuwarsa haka ta ƙare, shekara wajen 40 ko 30 da wani abu, duk cikin tsarewa ta kasance. A tsare shi anan, an tsare shi tsarewa ta biyu a shekara ta 705 aka tsare shi wata 6, sannan aka sake, bayan an sake shi aka kuma sake mayar da shi kurkuku 705 aka sake tsare shi, ɗan kwanaki kaɗan aka sake shi, aka kuma sake mayar da shi shekara 207 aka sake tsare shi. yayi wajen wata biyu ko fiye da wata biyu aka a tsare lokacin da aka sake shi aka nemi cewa aka bashi zabi lokaci yayi subhanallah aka bashi zabi ko dai ya bar Masar ya koma Dimashq ko ya yadda zai zauna a Masar amma bisa sharuɗa ma'ana abinda yake fada ya daina fada abinda yake rubuta ya daina maka ko ya koma kurkuku yace a maida ni kurkuku ɗan uwansa sun yi ya tafi Dimashq yace ba zai tafi ba a bar shi a kurkuku to aka koma maida shi shekara ta 700 abin nan bayan dan lokaci kada aka sake shi wata biyu shekara ta 709 aka sake tsare shi aka kawo masa alƙalai na malikiya su masa hukunci akan fa duk abubuwan da suka shafi asma'u was sifat na Allah subhanahu wataala al-arshi istiwa'i waye akan sane fa ba wani da ka ba kudin wani cinye ba wani ya ce aje a daka ba bai kashe kowa ba bai daki kowa ba kawai saboda yana karrara sifat sifofin Allah yana cewa ka a yi tawilin su a tabbatarwa da Allah abinda ya tabbatarwa kansa wanda shine laifin sa sai kuma yan bid'o'i da sufaye haka da yake cewa ba kyau shi ba shine dalili aka zo aka aje shi gaban alƙalan da su ne abokan rigimar sa to suka yi sabani wasu ce a kashe wasu ce a daure wasu ce to da suka yi sabani sai ce to shi a maslaha ya zabe shi ya koma kurkuku ya kuma komawa aka tsare shi to waɗannan malaman da suka hada baki ake taddaure shi suna hada baki da masu mulki suna tsoratar da su to mutane ma in kuka bar shi ya karfi to wata rana zai muku juyi mulki ma to sai ya kasance sun hada baki da wani ana kiran shi Jashankir wani baturke ne aka shirya za a yi wa shi al-malikun nasir Muhammad Kalawun juyin mulki sai ya zama da juyin mulkin bai nasara ba da aka zo ana bin takardu waɗanda suka sa hannu a juyin mulki nan sai aka samu duk akwai waɗannan almalaman da suke cewa a daure Ibn Taymiyyah to juyin mulki ya ga waɗanda suke zuga ya kama Ibn Taymiyyah ga su kuma yanzu sun haɗa kai da wani babban komandan sa za a yi masa juyin mulki to shine nan da nesa aka fito da Ibn Taymiyyah da kurkuku yace a kawo masa waɗancan mutane aka kawo su ya kira Ibn Taymiyyah yace ga su nan makiyan nan naka me kake ganin mai musu to ana Ibn Taymiyyah yace a waɗannan fa sune malaman kasar ka sune malaman daular ka in ka gama da su kuka kulle su waye zai ilmantar da mutane yayi ta masa fada yace ka sake su tafi anan ne Ibn Makhluf yake cewa kai ba za mu iya da Ibn Taymiyyah ba mu muna ta sa'ayya za mu zubar da jinin sa mu kashe shi shi kuma yanzu ya samu iko akan mu da galaba akan mu amma ya mana afuwa sai wannan mutum ya fi karfin mu shekara 700 a Masar sannan ya dawo Dimashq lokacin da tatar suka shigo Dimashq tarihi ne wanda kun san shi to aka sake daure shi a shekara 720 to wannan daurin shi kuma saboda mas'alar talak ya ce saki uku a dunkule ko a luguri guda ba uku bane wani abin da muke faɗa a rahama da waye da waye to yanzu da dimokuraɗiyya ba za ka ɗaure mutum ba sai da ya ce to aka kama shi aka ɗaure shi akan wannan shekara abin nan ya shekara biyu abin nan wannan shekara abin nan wata biyar ya yi da kwana 28 sannan aka sake daure shi dauri na 7 a shekara ta 726 wanda yayi shekara 2 a kulle a qal'a to a wannan zaman an daure shi tare da Ibn Qayyim wanda wasu maganganu anan zai zo ya rikaito mana irin abubuwan da yake gaya musu a lokacin na kwantar musu da hankali da kuma irin yadda suka gani tsuwa tare da shi kamar ba a daure yake ba to shine yake cewa ma yasna'u a'da'i bi me makiyana za su iya yi mun ana jannati wa bustani fi sadri ce ni abinan aljannata da gidan gona gurin shakatawa ta yana kirjina za su fasa kirjin ne su cire shi ba za su abin nan ba in ruhtu fahiya ma'ila tufariquni, wannan gidan gonan shakatawa ina kirjina duk inda nake bana rubuwa da ita, kai ne aka kai ka kulle an raba ka da gidan gonanka da kake kiwon kajinka da talatalanka da sauransu, sai tana kirjinsa duk inda yake yana tare da kayansa. Qur'ani ne zai ta karanta, zikiri ne da ambaton Allah, zaka iya raba shi da waɗannan? In ha anna habsi khalwa, yace kuka tsare ni to kun bani wata khalwa da zan kebanta da Ubangiji na ita ambatansa, na samu wata dama wacce in ina waje bazan same ta ba. Wa qatli shahada, kuka ci za ku kashe ni akan wannan hanyar, to nayi shahada, Allah sai ya bani ladan wanda ya shahada. Wa ikhraji min baladi siyaha, kuka ci za ku kore ni kuma, to shikenan kun bani dama in yi siyaha da Allah ce fasihu fil ard, shikenan. Yace sai in tafi ku ce ku tura ni Qubrus, sai in je in musu wa'azi su an samu kira na su musulunta. Qubrus shine Cyprus, ce ku tura ni can ba kasar Arna ba, ku jefa ni can, in kuka jefa ni can ni kuma sai in tai da awata a can. To saka ga dai, to wannan mutum me za mu yi masa, duk wani abin da muke so mu yi masa yana so, su kuma ana so a yi masa abin da baya so ne. To anan Ibn Taymiyyah zai yi Ibn Qayyim zai ci gaba da hikaito mana wasu maganganu da suka faru tsakaninsa da malaminsa wanda suke fassara maka wannan batu da yake ta yi na cewa Allah zai jiyar da mutum daɗi a nan duniya ta hanyar ba shi nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciyarsa. Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali a cikin zukatanmu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ka yaye mana abin da yake damunmu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.